بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوديا جعل سبحانه وتعالى مقوام يقومي شين يعلم أولا مسلاتي ميتال البركة babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan safiya ta Laraba, wanda yau 6 ga watan 2 shine watan 3 shine watan Rabiul Awwal, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448, wanda kuma ya dace da 19 ga watan 8 miladiya 2026. Wannan zama namu shine zama na 81 a cikin tafsirin mu na mako mako. Muna cikin suratul nisa, wannan aya ta 46 mun somo tafsirin ta, kuma lokaci yayi mana halinsa. Allah subhanahu wataala yake cewa minal ladina hadu, akwai daga cikin wanda suke Yahudawa, yuharrifuna alkalim, wanda suke dirkita kalmomi an mawadhihi daga barin wurarensu, wayaquluna sami'na wa asaina, kuma suna cewa mun ji kuma mun saba, wasma ka saurara, ghayra musma'in kai ba abun sauraro bane ba, koko kada ma Allah ya ji yadda kai ko kuma kai ba abin jiyarwa abinda zai nada maka bane. Ra'ina, kuma suka faɗi wannan kalma ta ra'ina, wanda tana nufin wato kenan yi mana wauta, layyan bi alsinatihim, domin karkatarwa da harsunan su, wa tsanan fiddin, da kuma suka cin addini. Wannan gaɓoɓe duk mun yi bayanin su ranar ita yau. Gaɓar da za mu tashi, Allah ya ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wanzurna lakana khayran lahum wa aqwam walakin la'anahum Allahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Irin wa'annan gaɓoɓi suna nuna tausayin da Allah yake wa bayi. Idan ka ga ɗan adam a gidan wuta ko a cikin azaba wal'iyazu billah, to taurin kansa ne da rashin ji da kuma watsi da abin da zai amfane shi wanda ake faɗa masa. Za mu ga a cikin Alƙur'ani duk saƙon da mai saƙo zai yi, to Allah zai buɗe masa ƙofar tuba, kuma zai nuna masa ga yadda ya kamata yi domin ya gyara kuskuren da ya yi kuma ya tsira a wajen Allah. Kun ga saɓanin mu'amala ta 'yan adam. Yanzu wanda kake jin haushi kuma ka fi ƙarfinsa kuma kake da iko a kansa, To mafi yawa idan yi maka laifi so kake laifin nan ya taru domin ka yi masa kamu wanda daga nan ya tashi daga aiki. Neman laifi ma wasu suke tun kafin a yi laifin. Wannan yana kasancewa tsakanin iyaye da yaya, tsakanin mazaje da matansu, tsakanin mai gida da yaransa. Wani dama yana so ya ɗauki mataki ya abinda ba daidai ba, to amma ya rasa laifi. To zai dinga bibiyar laifi ko ƙaƙa kuskure yake. To zai kamba mashi domin ya yi abinda zai yi sakamakon wannan kuskuren. Shi ko Allah ba haka yake wa bayi mu'amala ba. Kun ga wannan kalmomi da suka faɗa na rashin mutuntawa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama. Suka ce masa mun ji mun saba. Ma'ana ba wai dan ba su ji ba, ba kuma dan ba su fahimta ba. Sun ji, sun fahimta, amma ba za su aikata ba. Sannan suka faɗa wa manzo alaihi salamu kalmomi wanda bai kamata a faɗa wa gama garin mutane wannan kalmomin rashin mutuntawa ba. To amma duk da haka Allah sai bai rufe masu ƙofa ba. Sai yake nuna masu yadda ya kamata su gyara wannan kurakurai. Sai Allah yake cewa walau annahum qalu sami'na wa ata'na. Kun ga gaba farko suka ce sami'na wa asaina. Mun ji mun saba. To sai Allah yake masa tai na su gyara. Ya ce ina ma dai su. Da dai a ce su. Maimakon su ce mun ji mun saba. Ina ma cewa suka yi sami'na wa ata'na. Mun ji mun bi. Wato abinda zai ba ku sha'awa da irin wannan kalmomi da wannan tarbiyya da Allah yake bamu. Yanzu Yahuda wannan idan suka bi saiti suka yi daidai, mai Allah ya karu da shi? Allah bai karu da komai ba. Tun a cikin arba'un hadisi mun karanta, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ataka kalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. A ce duk duniyan nan da Allah ya yi mu, mutanenmu da aljanunmu, mu zama zuciyanmu irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wajen nagarta da tsarki da bin Allah. Duk duniya a ce ba mai sabon Allah, to wannan ba zai ƙara ma Allah komai a cikin mulkinsa ba. Biyayya mai biyayya ba za ta ƙara wa Allah komai ba. Shuwagabanni na duniya, biyayyar talakawa da wanda suke shugabanta, to su ne wannan biyayya za ta daɗaɗa musu, ta ba su kyakkyawan yanayi na samun kwanciyar hankali. Kuma a gefe da Allah ya ce walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu wato Allah afdar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. A ce duk yan adam, maza da mata, mutane da aljanu, fajirci da kangara da bushewar zuciya ta kai kaman ta shedan ko kaman ta fir'auna, to wannan ba zai rage ma Allah komai a cikin mulkinsa ba. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. In kun kyautata kawunan ku kuka kyautata mawa, in kun munana ma kawunan ku kuka munanawa. Allah ba zai karu ko ya ragu ba. To Allah sai yake cewa da a ce cewa suka yi sami'na wa asaina, a maimakon sami'na, wato da sun ce sami'na wa ata'na, amma ba din kaulin su sami'na wa asaina. Ina ma da haka suka ce wasma, kuma can da suka ce wasma ghaira musama'in, to sai suka ce wasma, saurana suka tsaya a nan, ba su ƙarasa waccan kalma ta cin zarafi ba. Biyu kenan, wanzurna, kun maimakon ra'ina su ce wanzurna. To da wannan kalmomin guda uku da Allah ya faɗa, da wannan suka faɗa لكان خيرا لهم وأقوم دا شي يزمو الخير يغليسو كما شيني زي تبت الدسو أتفاركي مديديتي كونغا مي واني كنونا منا دودة سنية واتن كسا صبر دودة سنية واتن لشم متنشم إن سكا داو سكا جانا تو الله سبحانه وتعالى أشريكي يكربي توبسو kuma ya fi musu wa'ancan laifuka da suka yi. Yanzu ku duba kissan Ashabul Ukhdud duk kun karanta a cikin Wasma'izatul Buruj. Innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul harir. Kafin Allah sai ku ce Ashabul Ukhdud an-nar dhatul waqud إذ هم عليها قعود الله في أنزين ما أبوتا رامكا وإن إلي رامكا أني الله ركب سيباني يتي النار ذات الوقود وتوتات ما أبوتيا وتعين في مبلبلة وتتنا في غنغغنغ وإن موغم بصلاكي أني أكي أظالمي لوكة ديجا مبيا النبي لوكة سا sun fandare mu addinin sa na gargajiya addinin sa na shirka to sai yayi manyan ramuka ya hada wuta gangaganga yace duk wanda yake wani addini ba nasa ba to a zo a dauko shi a kone shi da wannan wutan Allah yace idhum alaiha qu'ud yayin da suke zaune da kansu a zo a dauko mutum a wulla shi ciki sai ya kone ya zama toka. Allah subhanahu wataala yake cewa kuma abinda suke aikata ga mu'minai Allah yana sane kuma yana kallon su. Ku duba zunubi da laifi na kone dan adam da wuta a musulunci koda wani yayi laifin da ba daidai ba ai da kona shi da wuta ba. Allah shi kadai yake azaba da wuta. To na farko suka yi azabar da ba su da hurumin yinta kuma gabayin Allah masu bin Allah kuma saboda bin Allah suka yi kaga akalla zaka ce laifuka guda uku manya-manya azabtar da bayin Allah kone su da wuta kuma a matsayinsu na mutanen kirki kuma dalilin yi masa azabar ma saboda sun bi Allah da mu'amalan mu irin haka Allah yake wa bayi to da wannan basarakin da mutanen sa Allah sai ya tattaro su ya sa mala'iku su danna sa wannan wutar su kone su kuma za a iya amma Allah sai ya ce innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat wanda ya zamo suna fitinar suna azabtar da mu'minai maza da mata thumma lam yatubu sannan kuma ba su tuba ba mai Allah yake musu anan tayin tuba duk da sun cutar da bayin Allah sun kashe bayin Allah ba akan haƙi ba akan zalunci amma da za su yi nadama su tuba to Allah shi yake gafarta musu shi yasa yace thumma lam yatubu nan kun ga tayin tuba ake musu laifi mafi muni kalmomi mafi datti da dan adam zai furta yace Allah ya rike da yace Allah dayan uku ne yakadu samawatu ku a wata qira'a takadu samawatu yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda 'inda awli ar-rahmani walada Allah yace sama ta kusa ta ruguzo kasa ta kusa ta kekkece duwatsu sun kusa su dandake su zamo gari saboda me saboda an yi da'awar Allah yana da da kuna ganewa to a cikin suratul an'am Allah sai yake cewa a cikin suratul maida a cikin suratul maida Allah sai ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم كنوب حركم آية التي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة واندفك في الله نأكم أكني تونن سن كافرتا سن فتي دقاء الدين الله وما من إله باب وني أبن بوتا إلا إله واحد سي أبن بوتا ودا ليشيني الله الله يتشي كذيني باب وني نبي بلتنا نأكم sayce wa in lam yantahu amma yaquluna in basu daina wannan abin da suke fada ba basu daina wannan kasassababba kuga sayce lay masanna alladhina kafaru minhum bayce lay masannahum ba sayce lay masanna alladhina kafaru minhum azabun alim to azaba mai radi za ta shafi kafuran cikin su ba wanda suka tuba ba to duk da wannan kazaman kalmomi sai Allah ya musu tayin tuba sayace afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna shin yanzu ba za su tuba zuwa ga Allah su nemi gafarar sama wallahu ghafurur rahim alhali Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin kai ne shi yasa wani hadisi wanda da yawa dukun karanta shi hadisin arba'una inda manzo al-islam yake cewa a cikin hadisin qudsi cewa wato da a ce bawa laifinsa zai kai ya tabo sama mutun yayi zunubi yayi sabo ba wai a ce cikin masallacin nan ba ba a ce cikin garin nan ba ba a ce cikin jahannam ba a ce mutun yayi zunubin da sai da ya tabo sama saboda yawa thumma laqita ni la tushriku bi shay'a sannan kuma ka hadu da ni ba ka hada kowa da ni to Allah subhanahu wataala ce to da na zo maka da cikin kasa da gafara wannan hadisi daga cikin hadisi masu kwantar da hankali cewa duk laifin da dan adam zai yi in dai tsakaninsa da Allah ne to mai sauki ne mun sha fada bayin Allah laifukan da mutum zai yi uku ne ko dai laifi tsakaninsa da bayin Allah ya zamo ya cutar da bayin Allah ko kuma Allah zai yi ma laifi to shi ma wannan kashi biyu ne ko dai sabo ne mutum ya sha giya Allah ya kiyaye ya yi fasikanci Allah ya kiyaye ya yi tata ya yi duk abubuwa da aka haramta masa to amma a gefe kuma sai ya zamo akwai wasu manya-manyan ibadodi da yi wa Allah wani Allah ma bai nemi gafarar Allah ba kuma sai ya mutu da wannan laifuka to wannan yana cikin ganin damar Allah ku gane duk laifin da dan adam zai yi ma Allah in dai ba shirka ba ce to in mutum ya mutu yana cikin ganin damar Allah in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu in Allah ya ga dama ya azabci mutum gwargwadon wannan laifin ya ga dama kuma ya fi masa fayil na uku shine na shirka Allah ya kiyaye inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to kun ga laifin da mutum zai yi tsakanin shi da bayin Allah kuma wannan shine daga cikin laifuka masu nauyi idan mutum ya cuci wani wanta ta cuci wance ta cinye mata haƙƙinta bata biya ta ba ta zuban mata da ƙimarta ta yi mata yarfe ta yi mata ƙazafi ta yi mata shigo-shigo ba zurfi wannan duka laifuka ne to wannan suna da hatsari dan adam ya samu Allah da laifukan bayin Allah yana da hatsari laifin da mutum zai yi wa Allah wanda ba shirka ba yana cikin ganin damar Allah laifin da mutum zai yi shirka Allah kiyaye in dai aka mutu ba a tuba ba Allah ba ya gafartawa to sai kuma haƙƙin bayi shi ma Allah ba ya yafewa shi yasa zaga magabata kullun abinda suke kaffa-kaffa kada ya zama sun koma ga Allah da haƙƙin bayin Allah abu ne mai nauyin gaske na taɓa faɗa muku wata ƙissa wadda dole mutum zai yi tunani, mutum ne zai wuce nan gonar alkama a damansa, nan gonar alkama a hagunsa. Mutumin kirki mai addini, to sai ga zangan ne alkama a tsakiyar hanya, to sai ji tsoron idan ya bar ta za a tattake ta ta marmashi ba amfana ba. To kuma wannan gonar mai ita daban, wannan mai gonar mai ita daban, to sai ya dauki wannan zangan ne sai ya saka a ɗayar gonar ya wuce. To da ya mutu sai Allah ya tambaye shi, wa ya faɗa masa wannan zangan ne ta wannan mai gonar ce? Babban magana. Zangan ne yannan ƙarshe in ta yi yawa, in an tashe ta, ta cika tafin hannu, ta yi yawa kenan. To amma yanzu a yau ɗin nan, a wunin yau ɗin nan, zalunci nawa aka yi? A yau ɗin nan wata matar aure a safiyan nan zuwa yanzu ta cuci mijinta wani abu, ta zabtare masa wani abu ba da izininsa ba, kuma ta yi nata da shi. A yau ɗin nan wata ta danne haƙƙin aboki ya zamanta wani haƙƙi ne nata, ta yi nata da shi. Ta yi haka yau, ƙila jiya ma ta yi, wani Allah shekaran jiya ma ta yi. Wata a yau ɗin nan ta ƙulle rabin kwanan shinkafa ko wake, ta ba yaro an je makota an sayar, an kawo mata kuɗin ta kashe. Wallahi akwai masu wannan. Ya je dakir-dakir ya nemo ɗan abin da za a zo a sarrafa, to sai ka ga cewa wata ta lallaɓa sai ta ɗebe ɗan abin, ba wai don ta rasa kuɗin cefa ne ba, a'a ba ta samu kuɗin zubin dashi ba. To yanzu wannan abin da aka kawo da za a ci a gida shi ne zubin dashinta, kuma yanzu tana tsaron wannan kuɗin ya albarka, kuma tana ganin cewa ta sha lalle. Kun ga akwai matsala. Allah ya ba mu iko mu gyara. To nan dai duk da laifin da suka yi Allah sai ya musu tai, yake cewa walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wa anzurna lakana khayran lahum wa aqwam. Malamai suka ce a nan akwai koyarwa, duk lokacin da wani yayi abin da ba daidai ba, idan ka zarge shi akan laifin, me za ka yi kuma karo na biyu koya masa? Kun ga wannan matsala tsakaninku da 'ya'yanku tana faruwa. Yaro ƙarami, yarinya ƙarama, yaro bai san daidai ba. Shi yaro kusan duk abin da zai yi yana ganin daidai ne. Yanzu akuya ko tinkiya idan tana jin yunwa, ta zo ta ga ga shinkafa, ga dawa, ga masara, ko nawa ne ita abinci ta gani, ba da niyyar cutarwa ko ɓanna za ta zo ta ci ba. To haka yaro ƙarami, yaro ya zo ya ɗauko abu ba daidai ba, ya ɗauko flas ne ko wani kofi ne ya fasa shi, ko kuma ya zo ya yi wani tasarrufi wani abu wanda ba haka ba. To wasu iyayen marasa sanin tsarin tarbiyya, kawai sai a rufe yaro da duka, sai a rufe yarinya da duka. Wata ma ba ta san abin da ta yi ba, azane ta ci kuka ta gama, kun ba a ce mata ga yadda kika yi ba daidai ba, ga daidai ɗin. To a nan malamai suka ce wannan gabar ta nuna cewa duk lokacin da wani ya yi ba daidai ba, to nuna masa daidai ɗin. In ka zarge shi akan abin da ba daidai ɗin ba, to nuna masa daidai. Kun ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wata ran yana zaune yana cin abinci, daga cikin sauƙin halin ma'aikin alaihi salam ya ci abinci da yara. Umar ibn Abi Salama yana ɗan yaro ƙarami, kawai sai taho a guje, kawai sai ya duma hannunsa a cikin abinci ma'aikin alaihi salam, sai sa hannun hagu ya ɗebo can ya ɗebo can, sai manzon Allah ya ce, ya gulam sallallaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Ya kai wannan ƙalamin yaro, ba haka kawai ake za a auka ba. Na farko ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah, wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannunka na dama, wa kul mimma yalik kuma ka ci abin da yake gabanka. Ya ce wallahi daga wannan rana ban gushe ba, wannan ya zamo shi ne tsarin cin abincina. kun ga da ya kuskuren sai aka nuna masa daidai din. To yanzu ni na tabbatar akwai mazaji wanda matarsa za ta yi masa laifi bai nuna mata laifi ka za ta yi ba, ya kullace ta kuma sai ya ramuwar gayya, kuma ta sake maimaita wannan kuskuren, kuma ya sake ainihin kullata ta ya sake ramuwar gayya. Ina ma lokacin da ta yi na farko sai ka zaunar da ita ka ce to kaza din da kika yi ba daidai ba ne, ga yadda ake yi ga yadda ake yi, idan a addini ne in kuma shi aka yi wa. Yanzu misali akwai mai gidan da shi ba ya so ya masa tasarrufi iri kaza, misali yanzu akwai mai gidan da shi abin da yake so kullum yana shigowa gida ya zo ya samu buta sa cike da ruwa, misali wani yana so da ya zo ya samu filastinsa cike da shayi ko dai wani abu da yake so, yana zuwa ya samu cewa ainihin ɗakinsa a gyare. To ita kuma matarsa ba ta fahimci wannan fikihun ba, yana zuwa da ya ga buta saba ruwa kawai sai sha kunu ce aikin banza da wafi kawai sai kina je tukun buta ya aje, yazo ya gan ta zo ta gan shi a murtuke lafiya ina ruwanki, kaga abin da ya kamata. Daga ran da ka zo ka samu wani abu ba yadda kake so ba, to tunda ka san zama ne ba na ƙara ba sai mutuwa za ta ƙare insha Allah. Nuna mata cewa to ni daga cikin abin da nake so kaza 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 kaza, daga cikin abin da ba na so akwai kaza da kaza da kaza, shikenan. In dai mai hankali ce kuma tana son zaman lafiya, an gyara mata wani ba za ta saki abin da ba daidai ba. To haka nan iyaye da ƴaƴansu, haka nan malamai da almajiransu, wannan tarbiyyar ce Allah subhanahu wataala yake bamu. Na tabbatar da cewa idan muka ɗauki wannan ka'idar za mu samu kyakkyawan yanayi. Na faɗa mana a baya, yanzu wani yaro za a iya aiko shi da abinci ko dai ya je ya kai ma yayansa ko ya kai wa mahaifinsa ko ya tafi su ci, sai ya tuntuɓe sai wannan abincin ya zube, ko in plus ne ya faɗi ya fashe, me zai biyo baya? Idan uwan nan ta kama yaron nan ko yaron yarinyar na so majibga, sai ka ce gidan ya ƙone da ashana gaba daya. Kuma ita ma Allah zai iya jarraba ta wata ran ta taho da kwanan abincin ta tuntuɓe ta faɗi, abincin ya zube kila ma ya ƙone ta, ko plus din na ruwa ya fashe ya ƙone ta, amma sai ka ji ta yi gum tunda ita ta yi, ba za ka taɓa jin surutu ba. Amma idan yaro ya yi, to gida ya cika da surutu da hayaniya, kuma ba da gangan ya yi ba, tsatsaye ne zai iya faruwa a kan ki, zai iya faruwa a kan kowa. To duk lokacin da muka fahimci wannan, za mu dinga bai wa juna uzuri, abu ne mai faɗi, ba za mu ce mutum ya wannan gabar ainihin a kansa ba. Saboda haka dai Allah sai ya gyara musu, ya nuna ga abin da ya kamata su yi. Sai ce walakin la'anahumullahu bikufrihim, kash sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsine masu, ya nisanta su daga rahama saboda kafircinsu. Bayin Allah, wannan gabar mu tsaya mu kalle ta da kyau. Nagartan mutum a wajen Allah tana bude masa kofofin alkhairi masu yawa a duniyarsa da kuma lahirarsa. Kuna gane wannan? Kamar yadda kuma laifukan mutum da zunubansa su kuma za su iya toshe masa alherin duniya ko na lahira. A'udhu billahi. Kun ga yanzu ga abin da Allah ya faɗa, da sun ina ma cewa suka yi mun ji mun yi biyayya, kuma ɗan saurara mana, kuma jira mu da ka ce mu. Ai Allah ya faɗa, to inda a ce zukatansu ƙalau suke, to nan take za su aikata wannan, kuma shi kenan. Sai dai kash, walakin la'anahumullahu bikufrihim, sai dai Allah ya tsine masu saboda kafircinsu, wal iyaz billah. Abinda malamai suke ce a irin wannan gabobi, zuciyar ɗan adam kamar yadda Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yayi tsatsa yayi datti akan zukatansu abinda suka kasance suna aikatawa. zuciyar dan adam yadda ka san farin yadi kal yanzu farin yadi farin riga farin mayafi idan wani bakin abu ya fallatsa kansa daga nesa za ka gano ga wani baki can to sai aka ƙara diga wani baki akan wannan bakin sai ya ƙara fadi a ƙara diga wani bakin baki ya tawa yana fadi har ya rine idan wani bakin ya sake hawa ba za a gani ba ana ganewa to duk lokacin da zuciya ta lalace sabo yayi mata yawa to wannan zuciyar takan nesanta daga aikin alkhairi Allah ya kiyaye mu takan nesanta daga abinda za ta samu yardan Allah Allah da yi musu tayin kalmomi na kwarai wanda su ya kamata su faɗa sai yake nuna mana faɗan kalmomi ba zai yi ba walakin la'anahumullahu bikufrihim sai dai Allah ya riga ya tsine musu saboda kafirce su to tunda haka ne fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai dai kadan yanzu kun taba jin kissar sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda suka samu sabanin shi da sayyidina umar sayyidina abubakar shi kuskuren ya bibiyi sayyidina umar ya bashi hakuri sayyidina umar sai ya fushi bai saurari abubakar ba sayyidina abubakar ya je manzon Allah yana hango abubakar yana zuwa sai ya ce ala inna sahibakum qad ghamara ce lalle abokinku an samu matsala wato ya yi wani abu ya faru mara daɗi tare da shi domin duk wanda ya san abokin zama da ya ga ya canza zai san akwai abin da ya faru yana zuwa ya zauna ya ce me ya faru abubakar sai ce ya ma'aikin Allah mun samu saɓani ne da umar kuma ni ne masa laifi na ji in ba shi haƙuri ya shige gidansa ya kulle sai ce Allah ya taimaka me yasa saboda kirkin abubakar ya riga ya gabata nagartarsa a wajen Allah da manzo ita ce ta gabata to dan wani abu kaɗan ba zai kawo mu wannan nagartacci kas ba to shi yasa wato daga cikin abinda iyayenmu suke mana na wani abu mai kama da tatsuniya na taɓa faɗa muku irin wannan kakanninmu suke mana wani abu kamar tatsuniya amma ana so a koya muku rayuwa ne wanda ake cewa wani mutum yana kan gadon ajali sai ya ce ma ɗansa na so in koya maka zaman duniya amma kuma lokaci ya ƙure to sai zana dabbobi irin su zaki irin su kare balbela doki har da irin su maciji diddai har su ɓera duk ya zana su ya ce ka je su koya ma zaman duniya to ɗaya zan ambata a cikin goma to dai je gun ɓera ce mahaifina ya ce in zo ka koya min zaman duniya ya ce to zaman duniya yaro yana da wahala ba zan iya koya ma gaba ɗaya ba amma zan koya ma ɗaya a hirɗinka ka yi ƙoƙari kada ka yi ƙaurin suna a cikin zamantakewa in ka yi ƙaurin suna da laifinka da suna ka bada za a ɗora ba shi sai ce yanzu ka ga abubuwa da suke mutane ɓarna da yawa yanzu ana shigowa ɗaki da an ga gayan firawuni ya gwaigwaye shi a ce ɓera ne da an zo an ga an sace ƙuni-ƙuni a ce ɓera ne ko shi ne ko ba shi me yasa saboda ƙaurin sunansa ya ce to duk yadda za ka yi kada ka yi ƙaurin suna a cikin zamantakewa ma'ana kada ya zamo da laifi aka san ka in aka san ka da laifi to ko da ka yi daidai masu adalci za su ce kai an yi sa'a yanzu wani ne ya kaza yanzu wanda sai ta yi kaza kai an ci nasara ma'ana ba sabon ba ba abin da aka sani ba ne to kun ga kafirci sai ya tokare Yahudawa duk daga daidai ɗin amma ba za su iya furtawa ba walakin la'anahumullahu bikufrihim kuma saboda adalcin Allah bai ce walakin la'anahumullahu ba kawai ya shiru sai ya ce bikufrihim dan a nuna ba zaluncin su akai ba. Su suka yi kafircin da ya zama masu matsala, ya zama ya hana su bin umarnin Allah ko da sun fahimce shi. Saboda haka fala yu'minuna illa qalila, ba za su taɓa yin imani ba sai dai kaɗan. Wannan illa qalila, wasu malamai suka ce qalilan din yana komawa ga wato yu'minun, kenan ba za su yi imani ba, wato imani abin yana koma zuwa ga imani, ba za su yi imani ba sai dai ɗan imani kaɗan. Ma'ana saboda kafircin su da kangarar su, to duk abin da ya wajaba a yi imani ba za su yi imani da shi ba, in ma za su yi to za su yi ɗan kaɗan shi ma saboda ya dace da abin da suke so. Wasu malamai suka ce a'a, fala yu'minuna, su Yahudawan ba za su yi imani ba illa qalilan, sai dai ƴan kaɗan cikin su. To malamai kamar yadda suka sha faɗa cewa idan aya za ta bada ma'ana biyu ko uku ba su ci karo da juna ba, to zancen Allah ma'anarsa mai yalwa ce. Kenan fala yu'minuna illa qalila, ba za su yi imani ba sai dai ƴan kaɗan, kuma haka yake. Wato ka ji gaskiya, ka tarar da gaskiya, sai zancen Allah. Kun ga Allah sai ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu alyahuda wallazina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna min qissitina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Allah yace za ka samu mafiya tsananin gaba da adawa ga masu imani, to su ne Yahudawa da kuma wanda ainihin ba sa ma kowane addini da Allah ya saukar. To wannan abin da Allah ya faɗa haka ne, yanzu za ku iya gaskata ne, kafin ku jibba Yahude ɗaya tak ya shiga addinin Musulunci, ba ma wai jagora ba, gama garin ba Yahude ɗan shara, kafin ka ji ɗaya ya shiga addinin Musulunci, to za ka ji fasto-fasto ɗaruruwa sun shiga addinin Musulunci. Haka Allah ya faɗa, kuma da yawa ga sunan sai ka ji wani fasto ne, sai da ya zama riƙaƙƙen fasto, ya shigar da mutane da yawa addininsa, amma kuma sai ka ga Allah ya sa wataran ya musulunta, ya bar wannan baragurbin addinin nasa. Da yawa da yawa wanda wasu mun gansu, wasu kuma mun ji labarinsu. To kun ga faɗin Allah ya tabbata, fala yu'minuna illa qalila, ba sa yin imani sai dai ƴan kaɗan daga cikinsu. Yanzu hatta lokacin Maki alayhi salam, ku duba Yahudawa na Banu Qurayza, Banu Nadir, Banu Kainuka, nawa ne suka musulunta? Ƴan kaɗan ne, ba su wuce cikin yatsu ba. Duk in za a buga misali da bai Yahudi da ya musulunta, sai a ce maka Abdullahi bin Salam, ko kuma abin nan akwai wane ne, akwai abin nan Ka'ab al-Ahbar. Mafi yawa wannan su ne za ka ji ana buga misali da su wanda sun musulunta. To amma shekaru za a yi baka taɓa jin wani Yahudi ya shiga addini ba. To kaga fala yu'minuna illa qalila, ƴan kaɗan ne suke imani. Ko kuma fala yu'minuna illa imanan qalilan, ba sa yin imani sai dai ɗan imani kaɗan. Afa tu'minuna bi ba'dhi kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Allah ke ta yanzu kwa yi imani da wani bangare na at-taura, ku kafirce mu wani bangare, abinda suka ji ya masu sun gamsu da shi, ya burge su sai su imani da shi. Abinda kuma so ga zai kawo musu cikas a duniyar su, to ba za su yadda da shi ba. Kun ga nan ma kenan ba sa yin imani sai dai ɗan imani kaɗan. Kai wasu malamai suka ce a nan ƙalilan ɗin ma korewa ne gabaki ɗaya, ana nufin kwata-kwata ma ba sa yin imani, don abinda ya zama wa nadir to akan kore shi ma gabaki ɗaya. Kamar yadda na ce yanzu a cikin shekara 50 ya zuwa yanzu, da wahala ku ji an faɗi ba Yahudi biyu uku wanda aka ce sun shiga addinin Musulunci, zai yi wahala. bal su suna ma ɗauka cewa addinin su ma na jinsin su ne, don yanzu a wajen Yahudi da wani Bature ko wani ba Amerika ko baki irin mu zai shiga addinin Yahudanci to aikin banza ne, kawai ya ɓata ma kansa lokaci, saboda shi ba jinin abun ba ne, su addinin ma na jini ne. To kaga shi yasa addinin sai fi tsukewa, addinin sai fi karanci sai dai ƴaƴan da suka haifa. To wannan aya ƴan uwa tana nuna mana abubuwa da malamai suka faɗa cewa Yahudawa su suka fi yi wa Allah kangara, su suka fi yi wa annabawa tsaurin ido da kuma ainihin rashin kunya. Sun yi ma annabawansu kuma suka tuƙe ga manzo alaihi salatu wassalam, shi ma sun yi masa, bal sai da suka yi niyyar kashe manzo alaihi salatu wassalam, Allah ne bai ba su iko ba. Ai shi ne dalilin da aka kore Banun Nadir, da aka zo an yarjejeniyar zaman lafiya, cewa idan wasu daga cikin musulmi sun yi wani abin da ake buƙata agaji na kuɗi, to za a nemi agaji daga wajen Yahudawa. In ma su wani abu ya kama na kuɗi ba su da hali, musulmi za su taimaka musu. To sai wasu daga cikin sahabbai suka kashe wani mutum ko mutane biyu a bisa kuskure. To sai manzo alaihi salam ya tashi ƙafa da ƙafa ya je garinsu domin ya tattauna da su, su kawo gudunmuwa daga ɓangaren su kamar yadda aka yarjejeniya a sauke wancan nauyi. Manzon Allah yana zuwa sai suka ce ai bukata su ta biya, sai suka je suka yi mitin cewa to tunda Allah ya kawo muku shi, ku tabbatar kafin ya fita kun kashe shi. Sai suka kai manzon Allah ƙarƙashin wani dutse suka ce dan zauna ga iya inuwa nan ya jira su. Ashe sun sa wani ya hau kan dutsen da wani katon dutse ya sako shi akan manzo alaihi salam. Kaga dutse ne ya faɗo masa, ba takobi ne aka sare shi da shi ko kibe balantana a ce su sun kashe shi. Manzo Allah yana zaunawa, Allah ya ko mala'ika ya sanar da shi ga shirin da suka yi, manzo Allah ya tashi ya koma gida alaihi salatu wassalam. Wannan ta sa aka ba da dama, aka yi umarni, aka zo ainihin aka kore su daga ainihin Madina. To abinda nake so in ce, Yahudawa sun fi kowa taurin kai da ƙin bin dokokin Allah subhanahu wata'ala. Allah sai ya ce ya ayyuhal ladhina utul kitaba,
ya ayyuhal ladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl an natmisa wujuha فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين أوتوا الكتاب ya ku wanda aka ba su littafi, aminu bima nazzalna, ku yi imani da abin da muka sassaukar, musaddiqan lima ma'akum, mai gaskata abin da yake tare da ku, min qabli an natmisa wujuhan, tun kafin mu shafe wa'insu fuskoki, fanaruddaha ala adbariha, mu mayar da su a bayansu, aw nal'anahum, ko kuma mutsi ne masu, kama la'anna ashabu sabt, kamar yadda muka tsine wa ma'abota kamun kibi ranar asabar. Wa kana amrullahi mafu'ula, kuma umarnin Allah ya kasance abun aikatawa. Wannan aya Allah ya kirayi Yahudawa domin ba su da wani hanzari ko uzuri ya riga ya kare. A duk Qur'ani za ku ji an ce ya ahlul kitabi, babu inda za ku ga ya ayyuhal ladhina utul kitaba sai wannan ayar ita kadai, ita ce Allah ya ce ya ayyuhal ladhina utul kitaba. Duk sauran Qur'ani sai dai a ce ya ahlul kitabi ko abin da ya kama da haka. To Allah sai ce ya ayyuhal ladhina utul kitaba, ya ku wa'anda aka ba su littafi. Nan alkitab ko dai ya zamo mufradi kaman yanda yake, ko kuma ana nufin jam'i. A ƙarshen suratul tahrim وصدقت بكلمات ربها قراءة آسم دعو أمر وكتبه قراءة صورما لمي وكتابه كونغ وكتبه دلتتفنسا وكتابه دلتتفنسا تو أنن دعكتي يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا كون دعك باس للتابي وسما لمي سكتي يهودا وكتي أكي نفي أنن domin maganar tana kaiwa ta kawo ne ainihin a kansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su littafi. Ashe bai wa annabin al'umma saƙo, to ba wannan al'ummar saƙo ne. Ba wai ɗaiɗaikunsu kowa an zo an damƙa masa attaura a hannunsa ba. A'a, annabawansu aka ba littafi, to amma Allah sai ce an ba su littafi. Ku kalli nan bayan Allah nan da yace ya ayyuhal ladina utul kitaba, wato wata girmamawa ce, wata mutuntawa ce Allah ya ba su. Al'ummatai nawa suka rayu wanda Allah bai aika musu annabi ba aka martaba su aka girmama su? Al'ummatai nawa aka yi wanda ba su samu littafi mai cin gashin kansa ba? Yanzu ku duba adadin annabawan da Allah ya ban kasa, amma littafi nawa ake ambata? Littafi kaɗan ne ake ambata, fitattu a ce attaura, linjila, zabur, sufi ibrahim, wannan su ne abin da ake ambata. Tare da cewa annabawan nan wasu malamai suna cewa mursalai ma sun kai 313 ko 14 ko 15. To amma za ka ga littafin da ake ambatowa bai wuce ainihin kwaya hudu ba. Domin wasu annabawan da suka zo ko wasu al'ummatan da suka zo ba a littafi aka ba su ba, shari'a da ta gabace su ita ce suka tafi a kanta. To amma su sai zama an ba su littafi kusan da guda, ma'ana wannan girmamawa ce, mutuntawa ce, a ce Allah ya ɗauko littafi ya ba annabin ku don a shirye da ku, wallahi rahama ce wadda Allah kaɗai ya san iyakarta. Kuma wannan yana nuna cewa ashe duk wanda aka ba shi littafi a matsayin addini an yanke hanzarinsa. Shi yasa ce ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna, ku yi imani da abinda aka sassaukar. A Qur'anin ce za mu ga akwai anzala, akwai nazzala. Wa nunazzilu min alqur'ani wabin haƙi anzalna wabin haƙi nazal. To malaman luga suka ce idan mun ga an yi amfani da kalmar anzala shine saukarwa a dunkule, kenan saukarwa daga baitul izza zuwa sama ta kusa. Idan an yi amfani da kalmar nazala to shine abinda aka saukar da kaɗan da kaɗan. Kun ga alqur'ani ba dunkulo shi aka yi aka ba manzo alaihi salam ba, da kaɗan da kaɗan cikin shekara 23 akwai wannan wahayi ya kammalo. To anan shi yasa sai aka yi amfani da kalman nazzalna. Ku yi imani da ma nazzalna, da abinda muka sassaukar. Kamar ana ce musu Qur'anin nan ba fa a dunkule ya sauka ba, da kaɗan da kaɗan domin tarbiyyar ku, a sanar da ku wani abin yau, gobe a sanar da ku, bana a sanar da ku, baɗe a sanar da ku, a hankali a hankali har ya zauna zukatanku, kuma ya zamo ya kama gabanku kuna aiki da shi. Wannan shine hikimar saukar da Alqur'ani da kaɗan da kaɗan. To Allah ya ce ku yi imani da abin da muka sassaukar, musaddiqan lima ma'akum, mai gaskata abin da yake tare da ku. Ya Qur'ani ya gaskata abin da yake tare da su? Malamai suka ce ta fuska biyu. Al-Qur'ani ya gaskata at-taura, ya gaskata linjila. Allah shi da kansa, kun ga a farkon surta Al-Imran Allah da yake alif lam mim, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum, fati nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. سيتي وأنزل الفرقان dan a nuna duk Allah ya saukar da wannan littafin. To at-Taura da Injila duk sun yi bishara da zuwan manzo alaihi salam, kuma sun faɗi al-Qur'ani. Shi yasa Allah yake cewa الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر اللك توسوني وند سكيين إيماني دع النبي وند بايا كراتو بايا ربوتو وند سكسا نسوننسا دع سفو فنسا ربوتي أتجن التوراة للإنجيل. Shi sa Abdullahi bin Sallam yace wallahi ina ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai naga nafi sanin sa sama da dan ciki na, yace domin dan ciki na sai da na haife shi na san shi, shi kuma tun kafin ya zo na riga na san shi. Ai shi yasa kamar yadda ambata mana a baya, Huyay ibn Akhtab da shi da abokin sa da suka je manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina, tunda sun karanta sun san sifofinsa, duk wata kamanceceniya ta manzo alaihi salam tana rubuce. Ai da suka je suka kalle shi sama da ƙasa suka gamsu shi ne muka karanta, kuma wannan sifofin shi kadai Allah ya yi wa. Amma saboda hasada suka butulce suka kafirce masa. To Allah sai ce musaddiqan lima ma'akum, Qur'ani ya gaskata abin da yake tare da ku. Qur'ani bai ƙaryata at-Taura ba, Qur'ani bai ƙaryata Injila ba, bal abinda Qur'ani ya zo da shi ya ƙarfafa abinda yake cikinsu in banda abinda aka soke. Kun ga ta ɓangare ɗaya kenan. To sannan shi al-Qur'anin kuma bayan ya gaskata littattafan, to kuma ya zo da abinda littattafan suka ba da labari suka yi ƙirari da shi. Kun ga ko ta wace fuska Al-Qur'ani ya gaskata abin da suka zo da shi, ya gaskata ainihin abubuwan da yake cikin at-Taura, sannan kuma abin da at-Taura ta faɗa Qur'ani yadda zai zo haka ya zo. To kun ga wannan yana nuna addinin Allah tunda aka fara yin shi haka yake. Shi ya sanya wani hadisi yake cewa mu jama'ar annabawa kaman ƴaƴan mutum ɗaya ne kowa da mahaifiyarsa, ma'ana annabawa sun haɗu akan tauhidi sai dai shari'a su ta zamo daban-daban. Malamai suka ce rukunnan musulunci nan guda biyar, tauhidi, sallah, azumi, zakka, hajji, duk annabawan da Allah ya aiko sun yi. Shi yasa annabi abin nan annabi Isa ke cewa wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, kunga ya ambata sallah da zakka. Shi ma annabi Isma'il Allah ke cewa wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakka wa kana inda rabbihi mardiya. To saboda haka duka sun yi salloli sun yi azumuka, sai dai ba lalle sallar ta zama iri ɗaya ba, ba lalle azumin ya zama iri ɗaya ba, ma'ana ba lalle zama kwana 30 ba, ko abin da yake bata azumi a watan al'umma shi ke batawa a wajen mu ba lalle zama haka ba, amma duk sun yi abinna sun yi azumi sun yi zakka sun yi hajji. To saboda haka at-Taura da Injila sun ba da labarin Qur'ani ga yadda zai zo kuma da abin da zai zo, kuma ya zo a haka. Ashe kenan al-Qur'ani ya gaskata at-Taura da Injila a cikin labarin da suka bayar nasa bai ƙaryata su ba, kuma shi ma ya gaskata abin da yake cikin su bai ƙaryata ba. Allah ya ce ku yi wannan umarni min qabli an natmisa wujuhan, tun kafin mu shafe wa'insu fuskoki. Me ake nufi da an natmisa wujuhan? An yi kaito daga Ibn Abbas yace a maida fuskokinsu kaman tafin raƙumi, kaman ƙafar raƙumi, ya zama ba ido, ba hanci, ba kunnuwa, ba baki, an shafe fuskokin. Wasu malaman abinda suka ce kenan, wasu sai suka ce shafewa akwai hissiya, akwai ma'anawiyya, akwai shafewa da ake gani, akwai kuma ta ma'ana. shafewa hissiya shine kaman abin da na faɗa, fuskokin su zama kaman allo. Ma'anawiyya kuma malamai suka ce a shafe ganin su na ganin gaskiya, a shafe kunnuwan su na jin gaskiya. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وسكتي توشين أبن أكي فلا معنا كي مزمز كي إيماني كافي وانا أبن يفعلو an nuna mun lokaci wannan gabar tana da bukatar bayanai, amma saboda yanayin lokaci dai za mu tsaya a nan insha Allah. Abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, abinda mu kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wankan tsarki ba zai yiwu da ɗaure-ɗauren roba ba. Ban san wani saɓanin malamai ba na cewa in dai mace ta yi kitso da wani abu da ta ɗaɗɗaure kawunan da gashin kanta, wani abu ajanabi, in muka ce ajanabi wani abu wanda ba gashin kanta ba ne, ko roba ce ko wani abun daban, ta yi ɗaure-ɗaure wanda ruwa ba zai iya latsa wannan gashi nata da ta tufke ba, to dole ne ta warware shi idan wankan tsarki ya kama. Inda suka ɗan yi saɓani abin da ya shafi alwala, yanzu mace idan ta yi ɗaure-ɗaure da roba to ya shafa kanta yake? Wasu malamai sai suka ce idan abinda ta nannaɗe da robar bai wuce kashi ɗaya akan hudu ba, ma'ana gashin kanta kashi uku a cikin hudu a waje yake, to in ta shafi kanta alwalata ta yi. Suka ce domin da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum, musamman su shafi'awa suka ce ba dole sai kai gaba ɗaya ruwa ya taɓa shi ba. Suka ce idan ka ce amsaktu bi thawbihi, yanzu in mallam shafi'i ne sai amsaktu bi thawbihi, na kama nan ɗan rigarsa, kun ga wani gefe na kama ba dukan rigar ba. Suka ce to bi ru'usikum kenan wani ɓangare na kanku, duk da cewa mu a mazhabinmu ta malikiya dole sai an shafi kai gaba ki ɗaya. To abinda ne nake cewa idan a alwala ne akwai sassauci daga wasu malamai cewa idan abin da aka shafa ya kai kashi uku a cikin hudu, ma'ana kwata kai shi kadai ne aka nannaɗe da roba, to wannan alwalar ta yi. Amma wankan tsarki dole in dai roba ce sai an warware ta sannan a yi.
Allah ya sallama.
To alwala da duba malamai sun kokoya ba.
Yana haɗa kurkurar baki ne da shaƙa ruwa.
To na san idan wanda suka akwai hadisin Humran Maulan Usman ibn Affan a cikin littafin Umda, kun karanta shi, wanda yake cewa menene yake cewa fatamadmada wastanshaka thalatha marrati fi thalathi zarafat, cewa manzo al-islam kamar sayyidina Usman, wato asalin hadithin sayyidina Usman ne alwala gaban su wannan, yace na muku alwala irin yadda naga manzo al-islam yake yi. To shi ma baransa dai alwalar, sai yake cewa Usman da yi alwala ya shaka ruwa ya kurkure baki so uku akan fata uku. Me yake nufi da wannan? Kun san da in kun karanta maganar alwala ba za ku ji an ce wanke baki ba, duk littafin fiqhu babu gasal fami sai dai al-madmadatu. Me ake nufi? An gamsu kafin ki zo ki zauna kin yi aswaki ki wanke bakinki, da ki zo yanzu me zaki kurkura? To sai Humran yake cewa daga cikin sifar alwalad da sayyidina Usman yayi wanda ya ga manzon Allah yayi, yace ya kurkar baki ya shaka ruwa so uku akan fata uku, ma'ana kamar yanzu da ya debo ruwan sai ya kurba sai ya kurkura sai ya zubar kuma ga saura sai ya shaka sai ya tace ya sake kan fitowa sai ya kurba ga dan saura a ciki ya kurkura ya zubar sai ya shaka sai ya tace ya sake kan fitowa sai ya kurba ga dan saura a ciki ya kurkura ya zubar sai ya shaka ya tace. Kun ga an yi me? An yi kurkura da shaka ruwa so uku akan fata uku. To wannan shine abinda hadisin Bukhari da Muslim ya nuna. Amma da za a ce mutum wai ya kurkura so ukun, ya kurkura ya zubar, ya kurkura ya zubar, ya kurkura ya zubar, sannan ya diba ya shaka ya fati, ya diba ya shaka ya fati, ya so uku, alamun su tayi, ba wani malami da yake alwala ba ta yi ba. Amma dai wancan din ya fi sauki kuma ya fi ƙarancin ɓarnar ruwa. Na'am.
Wannan bai wa ta yi cewa don Allah hannun ina son a jafa ɗarin da kiyaye mata a kan don Allah na daina jirewa sauye-sauyen zukatanmu a sauye-sauyen zukatan gadanmu, musamman a kan abin da yake haramu. Wallahi malam akwai matar da sai abin da ƙarfa ta tsara ko da abin koda abin nan haramun ne sai ka ji tana cewa ai wani ce ya yi, wato ita ba za ta iya hana ta ba don kai rage farki.
To wannan matsalolin a yanzu dadaburin kasa suke. A satin nan ma na shigo gida, yali sai take faɗa min wani abu, ta na manta kalmar turancin da ta faɗa, wani abu ne ake wani tsari wai yadda za a mu'amalanci ƴaƴa. Ba za ka yi wa yaro tsawa ba, ba za ka yi masa faɗa ko ka hantare shi ba, saboda ka duk abin da ya sai dai ka lallaba shi. Wannan ba tarbiyyar musulunci ba ce. Wannan mummunan tsarin ya dade a ƙasar Turai. Yanzu akwai wata ƙasa wadda sama da shekara 20 idan uba yadda ki ɗansa ya ɗan tsala masa bulala to ɗaure shekara 2 ne. Ma'ana sai dai ya taɓare rashin kunyar da ya ga dama, kai kuma ka zuba masa ido. Na taɓa faɗa muku daga cikin fitattun 'yan jaridu wanda suke yin labaru, wanda na san muryar shi wannan ɗan jaridan sama da shekara 30 da ta wuce, kai wajen shekara 40 ma fitaccen ɗan jarida ne a Amerika yake abin nan. Akwai lokacin da yaron sai wani laifi, ɗansa da ya haifa ya zo yi masa faɗa, kawai sai ya kai shi police station, saboda a can wajen ka shekara 18 ba wanda ya sai tsangwame ka. Ya kai uban police station aka hukunta shi, ka a ƙara ji daga yau. To sai ya ga ashe shirin nan ba zai yiwu ba. To wata ran sai ya lallaɓo shi dai cewa ya kamata a zo gida hutu. To da ya lallaɓo shi aka zo gida hutu, ya ƙwace fasfot ɗin na Amerika ya ƙone, ya samu bulala ya basa duka, ya ce to ka je police station ka kai ni. To ba tarbiyyar musulunci ba ce a ce ba za a yi maɗa ko ya faɗa ba. Ai kun ga hadisi yana cewa ku umarci ƴaƴanku da sallah suna yin shekara 7. In su kai 10 ba su yi ba ku dake su, amma ba duka da zai fasa fata ko ya karye gashi ba. Nana Aisha Allah ƙara mata yadda, takan ce yara sukan yi laifi mu dake su, yaro ma yana tsaye har ya faɗi. Ma'ana akwai lokacin da yaro zai yi laifi, wannan dukan ladabtarwa ce. Amma abinda kullum malamai suke faɗa, na sha faɗa muku tsarin da malamai suka faɗa tarbiyya, suka ce yaro la'ibhu saba'an addibu saba'an sahibu saba'an. Yaro tun daga haihuwarsa zuwa shekara 7, to ana lallaɓawa ake so. Ba a son daka tsawa ko zazzare ido, duk yaron da yake ɗan shekara 1 zuwa 7 lallashinsa ake so a yi. Saboda yara mazansu da matansu Allah ya masu wani zubin abubuwa a cikin ƙwaƙwalensu. Idan yaro kafin ya kai shekara 7 aka ana takura masa da tsawa da hantara, to zai zamo yana da intiwa'i, sai dinga tsoron komai, sai zama bai da walwala, har ya girma sai zama tsorace yake. To amma tun daga shekara 1 zuwa 7 a lallaɓa shi, ba duka sai dai lallashi da wasa. To daga in ya tuka shekara 7, ai kun ga hatta sallah an ce shekara 10, ba a ce a dake shi yana 7 ba, ya kai shekara 10 in bai ba. To daga shekara ta 7 zuwa ta 14, to nan sai aka ce addibhu, akwai a masa ladabi. To koyi ladabin nan ya danganta, akwai abin da faɗa za a yi masa, akwai abin nasiha za a yi masa, akwai abin da za a tsantsana masa bulala. Kuma a cikin tsarin tarbiyya, in za ka daki yaro ba a so ka kama shi kai ta jibga, ba a so a riƙe yaro. In ka ɗauki ɗan madoki tsalawa biyu ya fita a guje, to haka ake so, saƙon ya isa. Yanzu an tsala masa ɗaya biyu, uku ya ji zafi ya gudu an ƙyale shi, to ba zai so nan gaba abin da za a sake masa wannan ba. To amma aka kama yaro aka jibga kaman jaki, tun yana jin zafin duka ya daina ji, to gobe ma zai ce ai duka dai na saba, sai ci gaba da yi. Wasu ma saboda wauta sai a kulle yaro a ɗaki. Wannan ba tsarin addinin musulunci ba ne, ba daidai ba ne wannan. Almuhim, wannan abin da ta faɗa, wasu malamai suna cewa wani Allah yana daga cikin abin da Maiki alayhi salam ya faɗa daga cikin alamomin tashin alƙiyama. An talidal amatu rabbataha, shi ne ku yanga ta yafi uwar gijiyarta. Yanzu idan aka yi rashin sa'a uwa ko mahaifiya lokaci, baiwar Allah ƙila ma iya primary ta yi, wata ma ƙila iya secondary, amma ta yi ta ƴaƴar boko, ta je ta yi digiri, ta yi masa PhD. To yanzu fa ita ce za ta saita uwar da ta yi abu, haba mama, wannan ƙauyenci ne, tun yaushe mama an daina wannan al'amarin, wannan ai ba wayewa a ciki. Dan abu kada sai ko kaya ta sa, haba mama, dan Allah ki duba yadda kika yi, ai ba haka ake sa kaya ba. To uwar ma sai ta zamo ita ce yarinya, in ma wani abu ne ta ce yayi, sai ta ce yayi. Sannan in ta yi abinci local ba daɗi, ko menene za ta yi an rena. To ballantana kuma a ce tana da wani matsayi, a ce wannan wata ƙila ta yi iya primary ko ba ta yi komai ba, ita kuma commissioner ce, ita wata babbar director ce. Don Allah ana sa ran za ta zo ta gaishe ta, ta yi mata share-share. Kai wane mutum, in aka yi sa'a ma ta zauna ita gida ɗaya ma sai jinjina. Amma za ta sai kai haba da Allah kai hajjiya tan abin nan su wallahi kaza kaza, sai ga suna ta abubuwan da zamani ya riga ya wuce da wannan al'amarin. To wannan abin da gaskiya ba daidai ba ne. ke uwa ke nuna ke uwa ce duk kashin kike kika haife ta akwai abubuwan da ita ba za ta iya hango ba ke zaki hango mata ba wai sallamawa zaki ba ke ce ani tunda ban yi boko bai ta yar boko ce akwai abubuwa wanda ke kin fahimce su ita kuma abai bai ta fahimce su musamman a ce kina zuwa makaranta kin fahimci addini sai ya zama ita bokon kadai ta sani ba ta san addini ba ke kuma kin san addini to kin ga ke zaki saita ta a bisa rayuwa ta addini so ba daidai bane a ce kawai yaro ko yarinya duk abin da su ga dama shi za su yi abin da yake ba daidai ba a taka musu burge a nuna musu kaza ba daidai bane a nuna musu kaza shine daidai wannan shine abin da ya wajaba iyaye su Allah ya datar da mu Allah shi yasa gawa fari ta iya yiwuwa ma sai na riga ke da shekaru Allah shi yasa ne fatan mu dai Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe ita wasiya tun a lokacin sahabbai ana yin wasiya ta wani abu da ake ganin nagartar wani misali Anas dan Malik kun ga sahabi ne to akwai maulansa shine ainihin sirin to dan Muhammad ibn Sirin din kenan zaku ji Muhammad ibn Sirin to shi Sirin din bararren bawan Sayyidina Anas ne to dan kasuwa ne mai tsantsi ne wato kuje abun sha'awa har ka sayar da mai yake to wata ran ya siyo mai kun san taiki kida wasu ba san taiki ba taiki shine wani kaman fata ce in aka wato bahu ne na fata yauwa kida kun san salka sarka yadda ake fede abin nan ko akuya ko tinkiya ko saniya sai a fitar da naman ta wuya sai ku ga abin yana fatar yadda take haka take sai a daure ko ina to a wancan lokaci ba jara kuna a ciki ake zuba abin nan mai to shi yana sana'an mai wata ran ya siyo man girki ta yuka da yawa kuma a matsayin bashi to ya zo ya soma zube ɗayan sai ya ga guntun bera kun ga bera idan ya fada a cikin mai mai wanda yake ruwa baya dangarewa misali kaman man kuli-kuli man gyada da sauransu to idan bera ya mutu wannan man ya zama najasa to Muhammad ibn Sirin da ya fara zube wannan mai sai ga guntun bera sai ce to wannan beran din yadda akai a cikin wannan man na gaba ɗaya dai ya mutu kun ga man nan ya zama najasa shi yanzu ba zai je sayarwa mutane najasa ba sai ce inna mayru mai man kuma zai sayarwa mutane najasa kaji yan kasuwa sai ya tafi yasa aka je wajen gari aka an ta yadda man nan gaba ɗaya wannan yasa bashi ya haushi to sai shi mai kuɗin yasa aka kulle shi to lokacin da yake kulle abin da yake so in kawo gare shi Anas dan Malik shi kuma yana kan gadonsa na ajali bashi da lafiya to kuma yayi wasiya yace Muhammad ibn Sirin shine zai yi masa wanka da sallah idan ya rasu wato abin da zai burge ku a cikin sha'anin yana kurkuku ga qiyamul layl ga azumuka to sai mai tsaron kurkukun da ya ga irin yadda yake sai ce bawon Allah da Allah ina neman wata alfarma in dare yayi zan bude ka ka je gida ka kwana asusuba sai ka dawo in kulle ka sai ce ba zan taimake ka akan cin amana ba. La ilaha illallah. In kai ne yanzu sai ka ce ka ga wani a halin sunna. Sai ce ba zan taimake ka akan cin amana ba. Wato magabata sun riga sun yi nisa. To lokacin da sai na ana siyar da su aka ce to ga wasiyar da ya maka. Sai ka zo ka yi masa wanka da sallah sai ce a dai a tambayo mai bi na bashi. Ya ba da izini sannan in fita. Don a haƙƙinsa ka kulle ni. Yanzu in kai ne sai ka ce kai sahabin manzon Allah kai da Allah ku buɗe ni interview abin da za ka ce kenan. Amma sai da aka je aka nemi izinin wancan yasa aka buɗe sannan ya fito. To ma'ana dai a musulunci ya halatta mutum ya yi wasiya cewa kowa ne ya masa sallah, kowa ne ya masa wanka, wannan ana yi a musulunci. To amma abin ya zamo zai iya yiwuwa. Ma'ana zai iya yiwuwa ƙila ya zamo babu wata tazara da za ta hana wannan. Tunda yanzu misali in ya zama ƙila an sami rasuwa tazara ta kai ƙila kilomita 100 ta kai kilomita 100 da wani abu, kun ga shi mamaci in dai mutuwa ta tabbata ai ana so ai sauri ai yi gabatar da ainihin janazarsa. Saboda haka kawai dai abin da muke roƙo rahamar Allah da gafararsa, Allah ya mana kyawun ƙarshe a kowane hali kuma a kowane lokaci. Allah ya datar da mu. To اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. akwai dan uwa mallam Rabi'u da muke zuwa tare da shi, za ku ga yau ku ganshi ba. To mahaifiyarsa ce ba ta da lafiya, tana asibiti yanzu haka. To wannan ta sa yana can a wajen ta. Muna roƙar addu'o'in ku gare ta, Allah ya ba ta lafiya. Allah shi ya yi mata damuwa, Allah ya mayar kafara, Allah ya tashi kafaɗinta. Sauran yan uwa musulmi da ba su da lafiya gida ko asibiti, Allah ya tashi kafaɗinsu, Allah ya ba su lafiya. Allah ya ƙara mana lafiya, ya ni'imta mu da biyayya gare shi da lafiyar da ya ba mu. Allah ka shirya mana ƴaƴanmu mazansu da matansu wanda suke kan saiti, Allah ka daɗa saita su. Wanda suka fandare, Allah ka shirya mana su, kai musu albarka. Wanda ba su da abin yi a cikinsu, Allah ka hore musu abin yi. Wanda suke da abin yi, Allah ka riga ka sanya musu albarka. Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya, Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya. Allah ka ba mu shugabanci na nagarta da riƙon amana da adalci da gaskiya. Allah ka ni'imta mu da biyayya gare ka. Allah subhanahu wataala ka ba mu damana mai albarka. Allah ka sa albarka ga wannan damana da ka ba mu. Duk abin da ya tsanani Allah kawo mana saukin sa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.